أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا همة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا ميفارا وارجد دقوديا قال مدعو كين سركي وان لشكي رحمة سارة وسين سدع من شي وسا يتالى مؤفر فاجر وان مسلا شين السنة wannan gari na Ashama masallacin da ake walakabi da masallaci Masjidul Khulafa'i Rashidin a kuma wannan babbar kasa ta Ghana ba dan komai ba sai saboda lecture da aka shirya saboda ƴan uwa da iyaye mata duk da cewa wa'azuzzuka da ake yi mata suna halarta amma duk da haka aka gama nasaba ta a tara mata a gabatar musu da wa'azi. Ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. Kuma kaman yadda Sheikh Muhammad Umar yake faɗa ce mata a Ashama sun cancanci a musu jinjina ba don komai ba sai saboda yadda suka damu da sunna. Kuma ko mutum ya shigo wannan wuri zai ga alama yadda zai ga mata cikin hijabi cikin sutura ta musulunci wannan kadai alama ce da take nuna damuwa da addini. Mata ƴan kwalisa ne sun fi son dan biki-biki hakan nan to in kaga sun taru wajen addini a cikin shiga ta addini alama ne na akwai addini. Allah ka ƙara shiryar ga mu. Na san lokaci ya riga ya ja ba dogon wa'azi zan yi ba kuma na samu Sheikh Muhammad Bello wannan matashi malami yana gabatar da wa'azi saboda haka sakonni da dama an riga an isar da su. To amma darasinmu na yau yana da take taken darasinmu na yau shine ƴar aljanna. Shine me ƴar aljanna? Wace ce cikin ku take so ta zama ƴar aljanna? Ya daga ko ina ana daga hannu to aiki ne jajawur ba daga hannu ne kawai ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. ana rama fara fada mana yar aljanna kamin mu ga yaya aljanna ke rayuwa wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mar'atu fir'auna
wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mar'atu fir'auna id qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin
Allah madaukin sarki yace ya buga wani misali ga masu imani mata masu imani ku saurari wannan misali saboda ku Allah ya buga wannan misali a Qur'ani mai girma misalin wa imra'atu fir'aun matar fir'auna matar fir'auna in kuna karanta Qur'ani za ku dinga ganin abubuwan ban mamaki akwai inda aka samu matar yar aljanna mijin dan aljanna kaman gidan Annabi Ibrahim alaihi salam Annabi Ibrahim dan aljanna matar mayar aljanna domin Allah ya ce musu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum
rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt
lokacin da mala'iku suka zo ga Annabi Ibrahim suna magana da matar Annabi Ibrahim sai suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahmar Allah da albarkar sa ta tabbata a gare ku ya ku matan babban gida matar Annabi Ibrahim alaihi salam kenan ta zama yar me yar aljanna mijin dan aljanna matar yar aljanna to akwai inda mijin dan aljanna matar yar wuta mijin dan aljanna matar yar wuta daraba Allahu masalan lil ladina kafaru
daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut
so yaya
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين
أنا أقول أن الله يتي ضرب الله مثلا للذين كفروا الله يبقى مثالي قوة أن نسك كافرتا misalin wa imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuhu da matar annabi lut Allah ya ce wayannan mata guda biyu kanata ta hata abdaini min ibadina salihaini sun kasance suna karkashin bayin mu nagartattu guda biyu mazajin su annabawa ne amma mai makon su aiki da karantarwar da annabin yazo da ita fa kanata huma sai suka ha'inci wayannan mazajin nasu ba su aiki da risalar su ba Allah yake falam yugune ya anhuma min Allah shay'a kasance wasu matan annabawa annabawan ba su wadatar da su da komai ba a wajen Allah karshe waqila da fulan nara sai aka ce da su ku shiga wuta ma addakilina tare da masu shiga wuta kun ga mazajin yan aljanna ko matan fa matan yan wuta to akwai inda da matar da mijin duka yan wuta tabbat ya da abila habin wa tabba
tabbat ya da abila habin wa tabba ma azne anu maluhu wa ma kasabe
to kai shi
sayasala naran zata lahabe
shi kadai
wa maratuhu hammalatul hadabe fi jidiha hablum min masadi
nan kuma kun ga mijin dan wuta ko matar ma fa ita ma yar wuta Allah ka tsare mu bala'i ya kare gaki a wuta ga mijinki a wuta bala'i ya gama karewa to amma a wannan karin kuma sai aka samu matar ita ce yar aljanna mijin shine dan me shine dan wuta shi yasa Allah ya buga misalin wannan matar a gare ku domin ku koyi darasi a rayuwarta Allah ka gafarta mana Allah ya ce iz qalat yayin da tace rabbi ya ubangiji ibni li indaka baitan fil janna ka gina min gida a wajenka a aljanna ta faɗi wannan magana daidai lokacin da aka kamo ta ana azabtar da ita ana mata azaba azaba da ta wuce hankali ana so sai ta rabu da imani sai ta kafircewa Allah ta kafircewa Annabi Musa alaihi salam ana mata azaba ita kuma tana cewa rabbi ibni li indaka baitan fil janna azabar ba ita ce damuwarta ba ya Allah ka gina min gida a wajenka a cikin aljanna nan take sai aka nuna mata ga gidan nata har an gina an yi plaster an sa tile an sa tarazo split air condition furnitures, komai da komai ya riga an gama. Sunan suna ganin suna mata azaba, ita kuma so take so kashe ta ta tafi gidanta. A wannan lokaci sai ta ƙara yin addu'a ta gaba, tace wa najini min fir'auna wa amalihi, ya Allah ka tseratar da ni daga fir'auna da wannan mummunan aiki na fir'auna. Wa najini min alqaumiz zalimin, ya Allah ka tseratar da ni daga mutane azzalumai, Allah ka gafarta mana. So waye aka yi ne, wato nan kaman kanun labarun ne aka bamu. Ina fata an fahimci wannan. Kuna so ku san yadda aka yi? Ala rama jika cikin suratul qasasi, akwai abin da ya faru a cikin suratul qasasi lokacin da fir'auna ya baje kolin sai ya kafa gwamnati. Sai Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi,
inna fir'auna ala fil ardi waja'ala laha shi'an yastadifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum
bai kyauta ba.
Innahu kana min al-mufsidin,
Allah madaukin sarki yace inna fir'auna, lallai fir'auna ala fil ardi, ya samu mulki a bayan kasa. Da ya samu mulki sai ya zo da wani tsari na mulki, ya zo da wani system wanda ake to divide and rule, farriq tasud. In kana so ka samu daman mulkar mutane to rarraba kansu, sai ta rigima da juna, kai kuma kai ta baje kolin ka baka da matsala. Allah ka gafarta mana. Akwai mazajen da har a cikin gida haka suke yi, su cinna rikici tsakanin matan su, matan su ta rikici, shi kuma yaje ka sheke ayarsa a waje bai da matsala. Wannan irin mulkin gwamnatin Fir'auna ne, shine divide and rule. Shi yasa sai Allah ya ce faja'ala ahlaha shi'a, sai ya rarraba kan al'ummar su, ya maida su daban-daban, ya maida su group group, kungiya kungiya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, Fir'auna yana cutarwa, yana raurana wani sashi daga cikin jama'a, su ne bani Isra'ila, domin ya maida su ƴaƴan bora da ƴaƴan mowa. Su bani Isra'ila, yuzabbihu abana'ahum, yana yanka ƴaƴayensu maza, wa yastahyi nisa'ahum, yana barin ƴaƴayensu mata. Idan mace ta haihu, idan ɗa namiji ne sai a yanka, idan mace ta haifa sai a bari. Me yasa Fir'auna yake wannan tsari? Malamai sun manzano guda biyu. Wasu ga ce mafarki yayi, wata wuta ta taso daga wato gidajen bani Isra'ila, ta zo ta kona fadar sa gaba daya, ta kona gidan sarautar sa gaba daya. Ya nemo masu fassara mafarki, sai suka ce masa akwai wani da za a haifa cikin bani Isra'ila, shi zai ruguza mulkin ka. Wasu suka ce a bokaye ne suka gaya mashi, lalle nan gaba za a haifi wani yaro a cikin bani Isra'ila, zai girma ya zama annabi, shi zai zama sanadiyar rugujewar mulkinka. A kenan bokaye suna iya gano abin da za a yi nan gaba? Na'am, akwai yadda bokaye ke iya gano abin da ba sa nan aka yi. Ta wace hanya? Akwai hanyoyi guda biyu. Akwai hanyoyi guda nawa? Guda biyu. Hanya ta farko, kamin zuwan musulunci tana faruwa, bokaye aljanu, wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, yana zaune tare da sahabbai, sai suka ga wani hasken wuta ya fita daga cikin wani tauraro da daddare. Sai Annabi ya ce sahabbai, in kuka ga irin wannan hasken wutan me kuke cewa? Sai suka ce mukan ce za a haifi wani babban sarki, ko wani babban sarki zai mutu. Sai Annabi ya ce ba wannan ne dalili ba. Yace aljanu sukan tattaka juna, wannan aljani ya hau kan wannan, wani ya hau kan wannan, haka za su tayi su tayi har sai sun kai sama duniya sama ta daya. An gane wannan? To idan Ubangiji ya hukunta wani lamari nashi, mala'ikun da ke tallabe da al'arshi za su yi tasbihi. Idan suka yi tasbihi, mala'ikun da ke sama ta bakwai sai su ji tasbihin su, su ma sai su ce subhanallah. Wannan tasbihi da za su yi, mala'ikun da ke sama ta shida za su ji, su ma sai su ce subhanallah. Mala'ikun da ke sama ta biyar sai su ji tasbihin mala'ikun sama ta shida, sai su ce subhanallah har zuwa mala'ikun da ke sama ta daya. Mala'ikun da ke sama ta daya in sun yi tasbihi, wayannan aljanu za su ji. Ana ganewa? Na'am. Sai su wayannan aljanu sai su tambayi mala'ikun, sai su ainihin wato wayannan mala'iku da ke sama ta daya, sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta biyu, maza qala rabbukum, me ubangijin ku ya fada? Qalu, sai mala'ikun su ce al-haq, ubangijin mu gaskiya ya fada. Sanadiyar wannan tambaya, su ma mala'ikun da ke sama ta biyu sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta uku, maza qala rabbukum, me ubangijin ku ya fada? Su ma sai su ce al-haq. Su ma sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta uku, sama ta hudu, har mala'ikun sama ta bakwai su tambayi mala'ikun da ke tallabe da al'arshi. Shine hatta iza fuzza an qulubihim,
hatta iza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir.
To a wannan lokaci mala'ikun da ke tallabe da al'arshi sai su fada wa mala'ikun sama ta bakwai cewa ubangiji ya zartar ga wani abu da zai faru a duniya. Mala'ikun sama ta bakwai sai su fada wa na sama ta shida, haka abin zai gangaro har zuwa mala'ikun sama ta daya. Mala'ikun sama ta daya za su maimaita wannan magana, in sun maimaita aljanin da ke kusa da sama ta daya sai jira sai ji maganar. Yana jin magana sai ya fada wa na kasansa, sai ya fada wa na kasansa har magana sai ta iso kasa. To magana sai ta rinka yawo tsakanin aljanu, ta wannan hanya aljanin da boka ke hudda da shi sai ya samu wannan labari sai ya kawo mashi. Boka ya samu gaskiya guda daya sai ya kirkiro ƙarya 99 sai ya hada da wannan sai ya ci gaba da halakar da jama'a. Wannan ita ce hanya ta farko. Bayan zuwan musulunci sai Allah ya sanya wa sama security. Shi yasa mala'iku suke bada labari suke cewa wa anna kunna naq'udu minha.
Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama. فَمَنْ يَسْتَمِعِ لَنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. وَإِنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌّ نُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
مَلَائِكُ suka ce wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Da akwai wuraren da muke samu muna zaunawa a sama dan mu rinka jin magana da mala'iku ke yi. Saka ce to fa man yastami al'ana, duk wanda yaje ce zai saurara yanzu, yajili lahu shihabar rasada, zai samu wani makami na nuclear da zai fito daga cikin wani tauraro, wani atomic bomb yazo ya kona shi. Suka ce saboda haka wa anna la nadari, yanzu kan ba mu sani ba, asharun urida biman fil ardi, sharri ake nufi da waɗanda ke cikin ƙasa, am arada bihim rabbuhum rashada, ko ubangijin su yana nufin su da shirya ne. Wannan ita ce hanyar da bokaye suke samun labari na wani abu da zai faru kamin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma yanzu ma wani lokaci sai ki je wajen boka, kina zuwa sai ce aha barka da zuwa, barka da zuwa Zainabu, sanninki da zuwa, sanninki da zuwa, sai ki ga kina mamaki ina malamin nan kuma san sunana, da kin zo zaki magana ki hada ka tada ka ta, ai nan ba sai kin yi bayani ba, ai mun san abin da ke tafe da shi, ba ke ce Zainabu matar na Allah ba? Da ce eh, kware sunan mijina na Allah. Sai ba matsala, ba matsala, ba maganan amaryar da yace zai yi mai suna ta asubi ba, sai gabanta ya fadi tace ina kokan ne ya samu labarin mai gida zai auro ta asubi. Sai ce ai na san abin da ke tafe da ke, ba dai auren nan ne ba ki so a yi ba? Tace shine wallahi. Sai to bari akwai matakin da zamu dauka. Yana faruwa ko ba faruwa? In da ta sa ba kawayenta labari tace kai malamin nan da gani yake abun nasa kaman yankan wuka. Na'am. Ya boka yi san haka, yi san abin da ke faruwa har ya gaya miki, bai taba ganin ki ba sai yau. Tana yi wa ki ce kawar ki ce wata kila ta zagaya ta gaya miki, tana yi wa ya zama haka, amma tana yi wa ya zama ba haka bane. Wato abin da ke faruwa shine hadisin Aisha radiyallahu anha, hadisi ne ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa a cikin ku yana tare da karini na shedan, kowa a cikin ku akwai shedan tare da shi. Yadda kuka san idan ana yin kwallo, ana yin ball, eh, ai yan wannan gidan za su sa waɗanda za su yi makin yan wannan gidan ko a ce kai tsare mana wannan, kai lura mana da wannan, kai. To haka shedan yayi wa mutanen duniya gaba daya. Kowa shi Iblis akwai shedan din da ya turo ya maka close mark domin ya halakar da kai, aikin sa kenan. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, har da kai kai ma akwai shedan tare da kai na aljani? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai haddani, ni ma akwai shedan na aljani tare da ni, sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa na rinjaye shi ya musulunta, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, naki ya musulunta? Baki sani ba ko? Alarama naki ya musulunta? Alarama bai sani ba, ni ma ban sani ba. To akwai yadda boka zai iya kulla alaka tsakanin shi da aljanin sa na shekan da ke tare da shi, ya zama akwai communication tsakanin su, suka yi magana. Ai kin ga ke baki a ganin naki ba kuwa magana da shi ko, to akwai yadda boka zai iya kulla alaka da nasa aljani na shekan wanda za su rinka communicating suna magana. Sai dai sharadi sai in yayi da zai zama kafiri tukunna. Shi yasa duk boka kafiri ne, duk boka arne ne, ba boka musulmi. Ko kin ga yana sallah a wajen Allah arne ne, kafiri ne original. Kafircinsa bai da bambanci da kafircin Fir'auna da Hamana da Lamaruzu da duk wani arne da kika taba sani akai a baya. Allah ka gafarta mana, domin ba za ka yi hudda da aljani ba. Aljanin sai ya sa ma ka'ida, ka'ida ta kafirci. Wani aljanin zai ce to in kana so kai hudda da ni to ka daina sallah. In ka ce ka amince bai da matsala, zai fito ka ganshi ku ci gaba da magana. Ka faɗi abin da kake so ya maka, in kace je ka kashe wani zai iya zuwa ya kashe. In wata na da ciki kace je ka zubar da cikin da ke cikinta, zai je zunguri mahaifar cikin ya kai bari cikin ya zube. Ina fata an gane wannan. Amma sai boka ko ka daina sallah, ko ya ce ka daina wankan janaba. Ina fata an gane wannan. Ko ya ce kullum ka zagi Allah ta uku, saboda haka da safe za ka zagi Allah, da rana ka zagi Allah, da daddare ka zagi Allah. Ko ya ce kullum ka zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In ka amince to za ku ci gaba da hudda. Ko ya ce ka rinka fitsari akan Qur'ani. In ka yarda za ka yi fitsari akan Qur'ani to ya yarda. Domin ya san ka zama me? Ka zama kafiri. Duk abin da ka tashi kuma zai maka. Sai kai ta yin abubuwan ban mamaki, an dauka karama ne, ba san katan matsafi ba ne. Ko ya ce maka ka daura, ka raba Qur'ani biyu, izo 30 ka daura a kafarka na dama, izo 30 ka daura a kafarka na hagu. Ka shiga cikin bandaki kana tattaka Qur'ani, in ka daga nan ka taka izo 30 nan izo 30. Ko yace ka rinka rubuta Qur'ani da jinin haila, ko ka rubuta Qur'ani da mani da sperm, ka rubuta al-Qur'ani. Bala'i ne ko ba bala'i bane? Shi yasa da zaki je wajen boka kwararre kina so ki mallaki miji, abu biyu zai ce ki kawo masa. Abu na farko zai ce ki kawo masa jinin ki na haila. Abu na biyu ya ce ki kawo masa mani in miji. Saboda haka da ta yi haila sai ta ɗiba, sai ta sa a kwalba, sai ta aje. Idan mai gida ya zo kwanta da ita kwanciyar aure, yana tashi sai ta faɗa banɗaki ta kulle ƙofa, ta yi ta mammatsa gabanta, sai ta samu mani da ya sa mata ya fito a cikin wata 'yar kwalba, sai ta ɗiba ta haɗa. Buƙata ta biya, sai ta kai wa boka. In ta kai wa boka shi kuma sai ya haɗa wannan najasa guda biyu, sai ya kawo fitsari, sai ya ƙara zubawa, sai ya gauraya, sai ya gauraya. Sai ya ɗauko allo da alƙalami, sai ya yi amfani da wannan najasa a matsayin tawada, ya rinka rubuta ayoyin Qur'ani. In ya gama rubutu, kun ga ya zama kafiri 100% ko? In ya gama kuma shikenan, sai a wanke, sai ya baki, ya ce to kije ki sa masa abinci. In ya ce an gama, ka ji kuma wannan kwama talan har yanzu abinci za a sa mashi. Ya ce ki ɗauki mataki yadda ba zai gane ba. Ta ce ba matsala malam, wannan na san yadda zan yi, ba abin da yake so kamar miyar ganye. Idan na yi overdose na daddawa da magi na sa karafish bakin zaren ya ɓata. Saboda ka zo kai ta sharɓanto kana tanti, ba ka san an murkushe kake na har kiyama ta tsaya ba. Kai Allah ka shirye da matanmu, Allah ka raba matanmu da wannan bala'i. Wai me take so? Wai ita ta tsaya ita kadai dai, kar a mata kishiya ta murkushe kan miji. Ni dai kan nake so, kan in dai samu kan Allah gafarta mallam, ko in ta samu kan dafawa za ta yi, ban sani ba. In kina so ki samu kanki, ki kautata masa, ki zama matar ƙwarai, matar kirki, ki masa biyayya, ki dadada masa. Ba kan kawai zaki samu ba, har da kafafun sai ki samu. Allah ka gafarta mana. To idan boka ya kulla alaka tsakaninsa da shedadinsa na aljani bayan ya riga ya yi ridda, na'am, to ke da kika zo wajensa, ai ke ma akwai shedan na aljani tare da ke, wanda shi kullun tare kuke, ya san damuwar ki, ya san me ya kawo ki. Sai boka ya umurci shedan na aljani nashi, sai sai ka tambayi shedan na aljani na wannan mata da ta zo da shi, shedaninta me ke tafe da ita. Tunda dukan su aljanu ne za su yi magana, sai ya faɗa ma shedanin boka, ya ce ai ga abin da ke tafe da ita. Ai ka ganta nan gurin, ita ce matar malam talle a Ashama, kuma sunanta kaza, kuma ga abin da ke faruwa. Amarya ce zai yi, amarya sunanta wance, a wuri kaza take, shi ne duk sai ba shi cikakken bayani. Shi kuma wannan shedan na aljani sai ya gaya wa boka, shi kuma boka sai ya shamur, sai ya gaya miki. Da ya gaya miki dole za ki imani da shi, daga ranar duk abin da ya faɗa miki ba za ki iya ƙaryatawa ba. Shi dama ya zama arne, ke yanzu da kika yi da magana sa, ke ma kin zama kafura, kin zama arniya. ko kin yi sallah aikin banza jahannama ga fasinja. Allah ka gafarta mana. To kina ashe akwai yadda bokaye yake iya samun mai labari. To su wa'annan bokaye na Fir'auna sun samo labari ne ta irin hanyar wa'annan aljanu, ta nan suka gano abin da yake faruwa. Da suka fada wa Fir'auna, Fir'auna yake to ya san yadda zai yi. Daga yanzu duk wanda aka haifa namiji a cikin bani Isra'ila a yanka shi. A yanka shi. Daga nan aka yi census. Duk wacce ta yi aure tana yin aure za a bude mata file. Za a samu unguwar zoma midwifery wacce za ta rinka lura da ita. Da wasu dogarawan sarki da ta samu ciki shikenan za a yi ta lissafi yau wata kaza wata kaza. Da ciki ya kusa haihuwa to unguwar zoma tana tare da ita a kowane lokaci. Tana haihuwa yaro na faduwa sai a ga me aka haifa. Da ta fara naƙuda za ta kira security da jami'an tsaro a zuwa zagaye ta. Tana haihuwa in ya mace ne sai a bar mata. In ɗa namiji ne nan take sai a ɗauka a gabanta a sa wuƙa a yanka. A yanka ɗanki a gabanki. Wannan wace irin azaba ce? Allah ka sauƙaƙa mana. To abin da suka rinƙa yi a wannan lokaci kenan. In mace ce kuma sai a bata sai ta girma ta zama budurwa. In kyakkyawa ce sai a ɗauko ta a kawo ta gidan Fir'auna ta zama cikin 'yan matan Fir'auna kuma har yanzu. Yadda aka rinƙa yi musu kenan. Shi yasa Allah da kansa yace innahu kana minal mufsidin. Fir'auna ya kasance cikin masu ɓanna. Ya ƙura adaka wajen shegantaka da ta'addanci. Allah ka gafarta mana. Ni Allah yake a gaba na ramma.
Wa nuridu an namunna 'alal ladhina sud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin.
Allah yake wa nuridu mu ko muna nufin annamuna alal ladhina sud'ifu fil ardi. Mu yi baiwa ga wa'annan da ake wulakanta su a cikin ƙasa. Muna so mu taimake su su bani Isra'ila mu cece su inji Allah. Wa naj'aluhum a'immatan. Muna so za mu ruguza mulkin Fir'auna mu nada su su zama su ne shugabanni. Wa naj'aluhum al-warithin. Mu sanya su su ne masu gaje ƙasa gaba ɗaya inji Allah. Allah ka gafarta mana. To ya kai alaramma.
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
الله يشي ونمكن لهم في الأرض منا تزام باس داما أباين كساسوما سوريك ملكي ونري فرعون. الله يشي منا سمنونا وفرعون وهامان دهامان وجنودهما دلندنون سما كانوا يحذرون ابن da suke tsoro ba sa so ya faru. Allah yace za mu kawo shi ya kasance. To ya kai alarma.
Wa ana ila ummi musa an ardi fa iza kifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhabi wa la tahzani inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin.
To yanzu Fir'auna ya sa ka'ida. Duk lokacin da mace ta samu ciki a bani Isra'ila in ta haifi ɗa namiji sai a yi kaka da shi sai a yanka shi ko? To daga baya sai aka samu matsala. Wata matsala aka samu. Yan ƙabilar Fir'auna ƙiddawa sai suka tsaya suka yi tunani. Suka ga duk aikin wahala yan ƙabilar bani Isra'ila ake sakawa. Su hutu kawai ba su da matsala. Wa'annan su za su yi noma, su za su yi musu gini. In kana son gina gida sai dai a ji a ɗebo 'yan bani Isra'ila ce su gina maka gida. Su ɗauko blok, su kwaɓa ƙasa, su yi ta aikin wahala su za su gina maka. Su ba su aikin komai. To yanzu gashi ana ta yanka 'ya'ya mazansu. Ko? Na'am. Saura kuma suna tsufa suna mutuwa. Sai suka hango nan gaba kaɗan masu yi musu aiki za su mutu gaba ɗaya su ƙare. In ya suka ƙare aikin wahala a kansu wa zai dawo? A kansu zai dawo. Sai suka samu Fir'auna suka ce akwai matsala. 'Ya'yan bani Isra'ila da ake ta yanke su fa. In suka ƙare nan gaba duk wahalar nan za ta dawo kanmu. Ya kamata a ɗauki mataki. Ya za a yi Fir'auna ce tunzai da za a yi shi ne. Wannan shekara sai mu yanka jarirai. Shekara ta gaba sai mu ɗaga ƙafa ba za mu yanka ba. Shekarar da za ta biyo baya sai mu yanka. Shekara ta gaba sai mu ɗaga ƙafa ba za mu yanka ba yadda za mu rinƙa yi kenan. Sai aka ce an amince an amince. Sai zama yanzu akwai half time ko? Idan an yanka wannan shekaran the following year sai a ƙaƙa. Sai a ɗaga ƙafa ba za a yanka ba. To a shekarar da ba a yanka jarirai a wannan shekarar aka haifi annabi Haruna yayan annabi Musa alaihi salam. Shi yasa tsakaninsa da annabi Musa shekara ɗaya ne. shi a shekarar da ba a yanka jarirai aka haifo shi. Shi kuma Annabi Musa Allah ya ce a bari sai shekarar da ake yanka jarirai dan a nuna wa Fir'auna zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shaho ana shirwa sai yayi. Saboda haka shi sai shekarar da ake yanka jariran aka haifo shi. Mahaifiyar Annabi Musa ga ciki ya girma. Ha? Ga lokacin haihuwa ya matso. Ana cikin tashin hankali ko ba cikin tashin hankali? Ana cikin tashin hankali. Gabanta yana faduwa yana dukan uku ba ta san yadda za a yi ba. Na'am. Ga naƙuda ta zo. Ga ungus zoma a tsaye a kanta. Tana so ta ga ya za a yi. Namiji za a haifa a kira masu yanka jariri. Mace za a haifa a kyale ta. Ana haihuwa sai aka haifi namiji. Me ya saura? Yanka jaririn ya saura. Wato sai Allah ya nuna wani irin ikonsa. Unguwar tana kallon jaririn. Jariri kyakkyawa sai ta ji duk duniya ba wanda take so kamar wannan jaririn. Shi Annabi Musa da soyayya Allah ya kare shi. Shine ma'anar wa alƙaitu alayka mahabbatan minni.
Wa alƙaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini.
Allah yake wa alƙaitu alayka mun jefa maka mahabbatan wata irin soyayya minni daga wajena inji Allah. Shi Annabi Musa duk wanda ya ganshi sai yana san shi. Haka Allah ya yi shi. Na ta kalla ta ce ke uwar jariri ni dai da bakina ba zan iya kira a zuwa yanka wannan jaririn ba. Jariri kyakkyawa irin wannan to ki san yadda zaki ni nayi gaba sai ta har hada ina ta fito wuce. Tana fitowa ga dogarawan sarki su kuma suna shigowa cikin gidan. An san gidan akwai mai tsohon ciki. Kawai sai ta ji motsi ga dogarawa kuma suna shigowa kowa da sharbabbiyar wuka a hannunsa. Ta yankawa ta yanka jarirai. Ga su sun shigo. Mahaifiyar Annabi Musa ta rasa ina za ta sa kanta ina za ta shiga da wannan jariri. Malamai sun yi maganganu da yawa a nan. Wasu daga cikin maganganun Isra'iliyat ne. Abinda ake cewa kissa Isra'iliya akwai matsayar musulunci a kanta. Matsayar musulunci shine aka samu kissa Isra'iliya idan ta yi daidai da Qur'ani da hadisi to sai a tabbatar da ita. Ba za a kareta ba. Idan ta saba wa Qur'ani da hadisi sai a jefar da ita ƙarya ne ba za a yarda da ita ba. Idan ba a samu abin da ya tabbatar da ita a Qur'ani da hadisi ba kuma bata ci karo da wani magana na Qur'ani ko hadisi ba to sai a barta haka ba za a gasgata ta ba kuma ba za a ƙaryata ba. Ina fata an gane wannan. To daga irin wannan kisoshi suke cewa mahaifiyar Annabi Musa ta rasa ina za ta sashi. Ta sashi karkashin gado bai yi ba. Ta ɓoye ta sa a randa ina za ta jefa shi. Saboda ta rure ta ɗora tukunya akan wuta za ta yi girki. Ta rure sai ta ɗauko jaririn ta jefa a cikin tukunyar ta mayar ta rufe. Ga dogarawa sun zo. Ke an ce kin haihu ina jaririn yake? Ta ce an riga an gama da wannan magana. Ba mu yadda ba aka fara bincike. Alaika akwai wanda zai duba tukunya akan wuta cewa jariri yana ciki? Ba wanda zai duba tukunya akan wuta. Ƙarshe suka gama bilimbito su suka san inda dare ya musu. Sai bayan sun tafi yanzu ta dawo cikin hankalinta ina jaririnta. Leƙanin duk inda suke duba bata ga jariri ba sai ta ji kuka a cikin tukunya. Tana budewa sai ga jariri a cikin tukunya akan wuta. Ja'ala Allahu lahu annara bardan wa salaman kama ja'alaha bardan wa salaman ala Ibrahim. A lokacin kuma ta ɗauko jaririnta ta rungume. To yanzu kuma gabanta yana faɗi ta tsorita domin ta ga masu yanka jarirai da idanunta. A lokacin ne Allah ya mata wannan wahayi. Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa. Mun yi wahayi zuwa ga uwar Annabi Musa muka ce mata an arbi'ihi wannan jariri naki ki rike kayanki ki shahir da shi ba abin da zai faru. Fa idza kifti alayhi amma in kin ji tsoron akan sa kina ga ba zaki iya ba kar wani abu ya same shi. To fa alqihi fil yam je ki jefa shi cikin teku je ki jefa shi cikin ruwa a kogi ki jefa shi. Ruwa kisa yake ko ba kisa yake ba. To ta kai wa kogi shi kogi ne zai renan mata shi. Wani aiki sai Allah. Fa idza kifti alayhi fariqihi fil yammi. Allah yake wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki. Inna radduhu ilayki lalle mu za mu dawo miki da wannan jaririn inji Allah. Wa ja'iluhu min al mursalin sannan za mu masa promotion mu bashi appointment ya zama manzon Allah. Annabin Allah ya ci gaba da isar da sako. malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu ban mamaki a cikin alqur'ani mai girma. Suka ce aya ce kwara daya amma ishtamalat ala amrayni wa nahayaini wa khabarayni wa busharatayni. Aya ce guda ne ta kunshi abubuwa guda takwas, ta kunshi umarni guda biyu, ta kunshi hani guda biyu, ta kunshi labari guda biyu, ta kunshi bushara guda biyu, duka aya guda daya. Allah rahma mai ta bana aya
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ.
الله يقول من يوحي زواج أول النبي موسى وانا لاباري نكوبا لاباري بني سيمكا سيمتا أن أرضيه شاير قنكي وانا أمرني نكوبا أمرني بني سيأكا سيمي
فإذا كفت عليه فألقيه في اليم.
فإذا كفت عليه لاباري نكوبا لاباري بني sai Allah ya ce falqihi fil yami jafahi cikin teku. Wannan umurni ne ko ba umurni bane? Kun ga mun samu labari biyu, mun samu umurni guda nawa? Guda biyu. Sai aka ce me?
Wala takhazi wala tahzani.
Wala takashi kada ki ji tsoro, wala tahzani kada ki bakin ciki. Wala takashi kada ki ji tsoro, hani ne. Wala tahzani kada ki bakin ciki, shi ma menene? Hani ne. Mun samu hani guda nawa? Guda biyu. Sai Allah ya ce me?
Inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin.
Inna raddu ilayki, lalle zamu dawo miki da danki. Bishara ne ko ba bishara bane? Wa ja'iluhu min al-mursalin, zamu sanya shi cikin annabawa. Bishara ne ko ba bishara bane? Aya guda ɗaya istamalat ala amrayni wa nahayaini wa khabarayni wa busharatayni. Sai Allah ya ji ya gaba da rama.
Fal taqadahu alu yarauna li yakuna lahum aduwan wa hazana.
Yayi dan birni.
Inna yarauna wa hamana wa junudahuma kanu khadi.
Ga alama mahaifiyar annabi Musa zabi na biyu ta zaba. Dan zabi na farko an ce ta rike kayanta ta shayar da shi ko? Amma in ta ji tsoro ta yiya da shi, ta je ta jefa cikin ruwa. To sai ta ga ba za ta iya rike shi a wajenta ba. Ta fi gamsuwa da ta je ta jefa cikin teku. Na'am, nan take ta samu akwati. Ta ɗan yi shimfiɗa a cikin akwatin. Ta kawo jariri ta kwantar a cikin akwati. Ta mayar ta rufe, ta sa kwaɗo ta kulle akwati. Da magariba, duhu ya fara shigowa yadda ba za a ganta ba. Ta ɗauki akwatin. Kaman kuna ganin ta da akwatin a kanta, tana waiwaye-waiwaye kada a ganta a kama ta. Tana shiga tsakanin bishiyoyi har ta isa bakin ruwa. Ta je bakin ruwa, ɗanta da ta haifa ta ɗora shi akan ruwa. Ruwa ya ɗauke shi ya rinƙa tafiya da shi. Tana kallo har akwati ya ɓata. Akwati ya ɓata, sannan ta juyo ta dawo gida. Ruwa yana tafiya, yana tafiya. Ruwa kuma ta bayan fadar Fir'auna yake bi. Na'am, wasu daga cikin dogarawan Fir'auna sun fito suna wanka, sai suka hangi akwati. Suna hangen akwati, suka ce kai ga akwati can, ga akwati can, sai aka fada cikin ruwa. Suna zuwa suka je suka jawo akwati suka fiddo da shi. Aka daga akwati, aka ji akwati da nauyi. Sun dauka kuɗi ne a ciki, zinari ne ko azurfa aka zuba a ciki. Suka samo abu suka balle kwado, suka bure. Suna buɗewa sai ga jariri kwance a cikin wannan akwati. Allah ya ce faltaqadahu alu fir'auna. Jama'ar gidan Fir'auna sai suka tsinci wannan akwati, suka tsinci annabi Musa. Allah ya ce li yakuna lahum aduwan wa hazana la mustayrura. Allah ya ce mun ba su dama sun tsince shi ne domin nan gaba ya zame musu bakin ciki, kuma ya zame musu abokin gaba. Allah ya ce inna fir'auna, lalle fir'auna wa hamana da wazirin sa hamana wa junudahuma da rundunar su kanu kadina, sun kasance masu ganganci, inji Allah madaukakin sarki. To ya kai Allah rama.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
ستن شيارو كان هكا لاباري يا دو هل لاباري يا سامو فرعون سوى جاريري أنت انت فرعون يشي أكاو مسا جاريري يغنشي. Aka ɗauko jariri aka shigo da shi gidan Fir'auna. Fir'auna yana kallon jariri sai ji bai da jaririn ba. Kun san mai laifi? Wato criminal sosai, da ya ganka zai iya gane ya kake. Ya kura wa jariri ido, ce jaririn nan yana da matsala. Ku miƙo adda mu datsa kansa. Ana shirin a ɗauko adda a datsa kansa. Matar Fir'auna ita kuma sai ta ji abin da yake faruwa. Ita kuma sai ta zo tana zuwa tana kallon jaririn sai taji a duniya ba jaririn da suke so kamar wannan jaririn. To ku mata kuma kuna da wata matsala guda daya, yawanci remote control na gida a hannunku yake, ba sai da ku kun gane me nake nufi. Ku ke gudanar da gida, biye da mai gida ya hau sama kun san yadda za ku sassauto da shi, saboda haka tana kallon jariri ta ji tana son jariri, sai ta kalli Fir'auna ta ce la taqtuluhu, ta ce ya kai mai gida kada ku kashe wannan jariri, a sa an yanfa'ana, wataƙila jaririn nan gaba ya amfane mu ni da kai, aunar ta ki zahu walada ko mu riƙe shi a matsayin ɗa, ma jariri ai abin sha'awa ne. Fir'auna yana jin wannan magana ya girgiza kai, ya ce eh to Hajiya gaskiya kika faɗa, gaskiya kika faɗa, gaskiya kika faɗa. To yana santa, zai sai bata mata rai, bari sai bata mata rai ba, sai gaskiya wannan zai yi amfani nan gaba. Allah ya ce wa hum la yash'urun, su ba su san Bush ne ya tsinto Osama bin Laden ya kawo cikin White House ba. Ya tsinto wallahi ko bai tsinto wallahi ba. Malamai suka ce in kaga gida ana rigima da mace, mace ba ta iya controlling din mijinta, to laifinta ne. Laifin waye? Laifinta ne. Duk zafin kan mijinki, duk rikicinsa, duk darunsa, in kin san yadda ake handling nesa, cikin gajeren lokaci za ki mai da shi kamar jariri a hannunki, sai dai ba ki san yadda ake yi ba. Da Allah ya tambaye ku, akab ashama, akwai mai zafin kan Fir'auna? Akwai shi? Akwai ɗan ta'adda kamar Fir'auna? Ga mace ta yi controlling din shi. How? Ya aka ce yi controlling din shi. Ashe zuwa da zaki wajen boka wai ya baki lakarin da zaki mallaki miji, wani lakari sai amfani da shi ta mallaki Fir'auna har zafin kansa? Babu wani boka da ta je wajen shi. Annabi ya ba ku sirri, in kina so ki mallake mai gida sai abin da kika gaya masa ya zama dan kalata ce. Annabi ya ce jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Allah ya halicci rai, rai tana son mai kyautata mata, ba ta son mai munana mata. Ke rai din zaki kyautata wa mai gida, zai so ki ko ba zai so ki ba? Zai so ki. Idan kina so ki mallaki miji, ga yadda ake yi. Ya shekara, ga yadda ake yi kina so ki mallaki mai gida. Abu na farko, zama mai tsafta a cikin gida. Zama mai me? Mai tsafta a cikin gida. Shi namiji yana so ya ga mace ƴar kwalisa, koyaushe ya ganta kwas kwas, cif cif, lafiya lafiya, salamun qaulan min rabbir rahim. An gane wannan? Idan babu ruwa a ashama, in kika wanka sau uku ya isa. Idan babu wadatar ruwa, idan akwai wadatar ruwa zama kamar tarwada, duk awa ɗaya da rabi dai ki kina iya sau bakwai ko sau sama da haka, babu matsala. Amma idan babu ruwa, at least mafi karanci ana so mace a gida ta yi wanka sau uku a kowace rana. Ya za ta yi wanka sau uku a kowace rana? Da safe, ba lokaci da ake so ki tashi tare da mijinki ba. Mata da dama ba su gane wannan ba. Idan mai gida ya sallar asuba, ya dawo ya ɗan yi zikirorinsa, ya koma ya kwanta, to ke kada ki kwanta. Idan ya koma ya kwanta, kika ɗan je wurinsa, kika ɗan shafa masa kai, kika sa shi bacci, ya kwashe shi, to taso bashi shi kaɗai ta bacci. Ina fata an gane wannan. Taso ke bashi shi kaɗai ta bacci. Idan kika taso, me ya kamata ki? Ya kamata a ce kin study ɗinsa psychologically. Ƙarfe nawa yake tashi? Ƙarfe nawa yake tashi? Idan yana tashi ƙarfe takwas na safe yake tashi, to ke a samu tun ƙarfe bakwai da rabi kin kammala masa breakfast, gwargwadon abin da Allah ya hore a cikin gidan. Idan kunu da ƙosai, za a yi kunu da ƙosai. In biredi da shayi, an hitin. In tuwon da ya saura da daddare, za a ɗumama, an ɗumama, an sa shi a kula, an kai masa abinci inda yake karyawa. In a dining table yake zaunawa ya karya, an kai a dining table. In tabarma yake, shimfiɗa masa a tsakar ɗaki, an shimfiɗa tabarmar, an goge kula tana walƙiya, an aje masa a wurin. In akwai wata ƴar bishiyar umbrella a tsakar gida da ɗan dutse, a nan yake zaunawa, an gyara wurin, an kai masa abincinsa a wurin, an aje mashi. Da kin gama wannan, sai ki wuf, sai ki faɗa banɗaki, sai ki wanka, sai ki zo ki zauna gaban da dressing mirror, ki sheƙa kwalliya, ga hoda ga gazar ga jambaki ga barbada kuma tu ga jagira ga dangwala goshi ga jalebe ga